demokradia ayau. Cikin shirin zaben gwamnati a jihar Oshin yar manuni ya ce kan abin da zai faru a babban zaben Najeriya ko kuma dai abin da zamu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a mazarumu assalamu alaikum da fatan waye gari lafiya. Gobe Alhamis dan Allah kai mu hukumar zaben Najeriya ANEC ta kaice za ta karasa zaben jihar Oshin inda dan takarar gwamnati a jam'iyyar PDP Senator Ademola Adeleke ya samu ƙuri'u 254,698 yayin da abokin karawa sa na jam'iyyar APC mai mulki a jihar Alhaji Boyega Oyetola ya samu ƙuri'u 254,345 hukumar zaben ta soke ƙuri'u 3,498 a mazaɓu 7 inda za a sake gudanar da zaben Alhamis ɗin nan. To shin sakamakon zaben na jihar Oshin abu ne da ya tsaya a jihar kadai ko alamar abin da zai faru ne a babban zaben kasa a Najeriya? Wannan ce tambayar da na yi wa Dr. Said Ahmed Dukawa na jami'ar Bayero ta Kano.
Idan muka yi la'akari da wata al'amura guda shida, zan iya cewa zaben Oshin ƙarmaniya ce game da abin da zai iya faruwa a kasa baki daya. Abu na daya, wato mutane da yawa ba su karbi ƙuri'ar su ba, wato rijista su ta hukumar zaɓe a jihar Oshin a cikin mutane miliyan 1,200,000 da ake tsarin su karbi ƙuri'a 700,000 ne suka karba, wato kimanin 500,000 ba su karba ba. To kuma kusan duk sauran jihohin haka ne. Ba duk da za ka ce an gamsu da abin da aka karba. Abu na biyu, wato jam'iyyun da suka tsaya takara a Oshin guda 48 ne. Don haka sun yi yawa za su iya rufe mai zaɓe. Sannan kuma idan wato aka yi la'akari da cewa kusan duk wanda ya zaɓi wata jam'iyya ba APC ba, wato zai zama na kaman bayi da sha'awar APC kenan. Don haka duk wanda ya zaɓa ɗaya daga cikin jam'iyyu 47 to baya sha'awar APC. To kuma a ƙasa gaba ɗaya za mu sa ran jam'iyyun su ma fa haka ne, za su kafa 60 ko ma 100. Abu na uku, wato an sami wato kakadaba an fata akwatuna, dalilin da yasa aka ce sai an sake zaɓe a ƙananan hukumomi huɗu kenan a mazaɓu 7. Kuma wannan harkar dabar ba za ta iya cewa wato ba za ta faru ba a wasu wuraren banda Oshin. Abu na huɗu, an yi cinikin ƙuri'a wanda shi ma ba za ka iya cewa ba zai faru ba a wasu jihohin. Abu na biyar, wato ta yiwu mutane ba su gamsu da ayyukan da gwamna Rauf Arebu Shola ya yi ba a Oshin. Kuma gaskiya wato kusan a dukkan jihohin Najeriya mafiya yawan jihohi ba su gamsu da abin da gwamnoni su kai ba, da na APC da na PDP duka. Sannan abu na shida na ƙarshe, wato ba abin mamaki ba ne idan gwamna Rauf ya yi ɗauki ɗora, watakila ya sa ɗan takarar da ba shi mutane suke so ba. Kuma wannan gwamnoni da yawa suna yi na PDP da na APC. Don haka za mu iya cewa muniya ce wannan zaɓen na Oshin.
Akwai inda na karanta a dandalin sada zumunta cewa an yi muƙabala tsakanin 'yan takarar guda biyu, kuma ba mamaki ɗan takarar PDP ya taka rawar gani. Wannan watakila yana da tasiri a yadda zaɓen ya zo kusa-kusa haka, ko kuma aka kusan kunnen doki tsakanin manyan jam'iyyun guda biyu.
To kaga kamar wannan watakila sai mu ce abu ne kenan da isa fi iyawannin jihar. Watakila kowace jiha kuma haka irin wannan muƙabalar, to wanda isi ɗaukar hankalin al'umma zai iya samun rinjaye a kada ƙuri'a.
Me haka ke nufi da tasiri akan gwada cewa shugaban jam'iyyar daga cikin shugabannin jam'iyyar APC a kudu maso yammacin Najeriya wato Ahmed Bola Tinubu kusan kalmar sa ko kuma faɗinsa wahayi ne a wannan yanki duk abin da yake zai faru to haka abin zai faru to me haka ke nufi ga haka ga yeshi da kuma dai ita APC a wannan yanki a zabe mai zuwa
to yana akalla da yana nufin cewar dalilan da suke sawa yanzu mutane su zaɓi jam'iyya ko ɗan takara to sun fi ɗaya ko kuma dalilan da isa jam'iyya za ta iya takarawa ko ta kasu takarawa to sun fi ɗaya dalilan ma'ana wato maganar ubangida kaɗai yanzu ba za ta sa ai jam'iyya ko wani ɗan takara ba maganar siyan ƙuri'a kaɗai ba za ta sa ai wani ɗan takara ba. Magana cewa wani ina jam'iyya kaza kadai ba za ta sa ba saboda haka yanzu magana ce ga alamu talakawa sun fara wayewa cewa za su zaɓi wanda yi musu ko da ku a wata jam'iyya ita.
To daga ƙarshe akwai wata shawara da ake da ita za a bai wa walau su jam'iyyu ne ko kuma dai jama'ar ƙasa baki ɗaya dangane da ainihin shi babban zaɓe da ke tafe?
Eh babbar shawara su yi ƙoƙari su yi zaɓe sahihi su na gaskiya zai fi taimakawa jam'iyya mai mulki ya taimakawa jam'iyya mai hamayya. Kaga daga dukkan alamu a ƙoshin PDP ta yi amfani da ƴan daba, APC ta yi amfani da ƴan daba, PDP ta yi amfani da kuɗi, APC ta yi amfani da kuɗi. To sannan kuma ba mamaki idan APC ta amfana da jami'an tsaro to duk wannan zai iya ɓoye musu gaskiyar abin da yake tafiya a ƙasa ba za su fahimci gaskiyar al'amari ba har sai watakila an shiga babban zaɓe na ƙasa kuma shi kenan sai wani abu ya auku da zai ba su mamaki amma za su yi haƙuri su yi zaɓe na gaskiya musamman a wannan alhamisin da za ta zo da za a sake zaɓe a waɗannan ƙananan hukumomin na ƙoshin to zai fi kyau su yi shi na gaskiya don su gano yadda al'amura don su ɗauki matakan gyara.
Kamar yadda kuka sani nan da ƴan kwanaki dai jam'iyyun siyasar Najeriya musamman APC za ta gudanar zaɓen fidda gwani da za ta fara da na gwamna. To sai na ji nasihar da Sheikh Ahmed Tijjani Yusuf Guruntum ya yi kan matsayar wakilai ko delegates a zaɓen fidda gwani.
Kaso mafi yawa na darasin da muka yi mun ja hankalin delegates da su ji tsoron Allah. Idan aka ce kai ne za ka zaɓi wadda zai fito yin takara baka da bambanci da irin wannan team makers din nan. Domin ku ne za ku fito da wadda zai shugabanci al'umma. Wallahi malam kaga wannan delegates da ake sa mutane su yi da yawansu sanadiyar halakar su kenan. Domin ƴan takarar ciniki ake yi. Idan mutum ya zama delegate to zai je gun wannan ya karbi 200,000 ya je gun wancan ya karbi 200,000 malam rayuwar al'ummar ka makomar al'umman ka ana baka 200,000 a kai to amma su ma ai an yi gaji da su ko su ma sun ci mai tsada ba wani delegate da 2015 aka bashi kuɗi wanda yanzu yana cin kuɗin ko akwai babu. Ku ji tsoron ubangiji ku tuna al'ummar ku tuna makomar al'ummar waɗannan shugabanni da za su zo su jagoranci al'umma ku tuna cewa dukiyar al'umma a hannunsu take hukunce da za a yi ma al'umma a hannunsu yake jagorantar al'amuran al'umma a hannunsu yake al'amarin delegate ya zaɓi wadda zai zo ya jagoranci al'umma ya wuce a ce a bashi miliyan 10 wallahi miliyan 10 ta kasa ka zaɓi wadda bai cancanta ba jama'a mun fahimta. Sannan muna ba da shawara ma 'yan siyasa ku daina kula kanku wai sai jam'iyya kaza jam'iyya kaza in dai wadda ya cancanta ne ko a kowace jam'iyya kawai a zaɓe shi ba ma ruwan kama da delegate.
Masu haro da haka Allah ya kawo mu ƙarshen shirin demokuraɗiyya yau na wannan mako sai kuma makon gobe da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamina madadin Hassan Umaru Tambola wadda ya taimaka mana muka samu matsala da shimfiɗar da ya yi da Dr. Said Ahmed Dukawa da Sheikh Ahmed Tijjani Yusuf Guruntun da kuma Tibahiro Dodone da kuma Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin wannan shirin a nan ne sahabo Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.